أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر ربو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakamakon tambayoyi da cikin wannan shiri ne ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyi rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyi rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tare muna asabar ne a 21 ga watan Satumba na shekara ta 2024 wanda ya zo daidai da 18 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 bayan sanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kuma kamar kun lokaci a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Salih Umar Jalli na OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da Kano, Kano, wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Ali Sayyid Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin, sai ku biyo mu. Akamakallah, bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna jajantawa ƴan uwan mu mutanen Maiduguri a bisa ibtila'in da ya same su na ambaliyar ruwa wanda ya sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dukiya mai yawa, rasa gidaje da wato mai da mutane ba gurin zama ba gurin mafaka. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya musanya musu da mafi alkhairin abinda suka rasa. Wanda suka rasu Ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kansu, wanda suka samu rashin lafiya Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su lafiya, wanda suka bace Allah ya bayyana su cikin aminci. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya takaita, Ubangiji ya kare ya tsare gaba. Babu shakka Allah subhanahu wata'ala yakan jarrabi mu'mini, yakan jarrabi mu'mini da jarraba iri-iri, saboda ita rayuwar gaba ɗaya ta jarraba ce. Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya domin ya jarraba mutane, ya gane waɗanda suke da haƙuri masu mai da al'amarinsu ga Allah subhanahu wata'ala, da waɗanda suke za su zama masu raki ne, masu fushi da ƙaddarar Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa nabluukum bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Za mu jarrabe ku da alkhairi, za mu jarrabe ku da sharri, za mu jarrabe ku da alkhairi, kuma duk wannan fitina jarraba ce, zuwa gare mu ne kuke komawa ko ake mayar da ku. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe ku wane ne yafi kyautata aiki. Hakanan Ubangiji yana cewa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala, lalle mu mun sanya duk wani abin da yake bayan ƙasa kawa gare ta, ado ne gare ta, don mu jarrabe ku wane ne zai fi kyautata aikinsa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, lalle tabbas za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku, za a jarrabe ku a cikin rayukanku. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa zai yi jarraba ga kowa da kowa, kuma ya bayyana cewa waɗanda suka yi haƙuri, suka yi juriya, suka mayar da al'amarinsu ga Allah, Ubangiji subhanahu wata'ala zai musu gwaggwaban sakamako akan wannan. Allah na cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, lalle tabbas za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku, a kuma jarrabe ku a cikin rayukanku. Ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta komai da komai da zai faru babu wani abu da zai faru wanda ba rubuce yake a wurin Allah ba komai daga Allah muqaddari ne bawa kuma mu'mini ana buƙatar shi ya imani da kaddara yayi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau wannan yana daga cikin shikashikan imani al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara mai kyau da kuma wacce take ba ta da kyau mara kyau yin haka shi yake nuna kamalar yarda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake nuna yarda da cikar kudurar Allah subhanahu wa ta'ala shi yake nuna cewa bawa ya yarda da cewa shi bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa wala nabluwannakum kuma wallahi sai zamu jarraba ku zamu jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali wal-anfus da tawaya a dukiya da kuma rayuka wasabarati da ya'yan itatuwa Allah ya ce bashir as-sabirin kai wa masu haƙuri al-bishr alladhina idha asabat-hum musibatun waɗanda idan wata musiba ta same su qalu sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna Allah ne kuma zuwa gare shi ne muke komawa ubangiji yayin rantsuwa ce wala nabluwannakum kuma wallahi zamu jarrabe ku wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta cewa sai yayi jarraba ga mutane wannan magana ce ga mutane gaba daya mu'minansu da kafiransu mutanen kirki da wanda ba da kirki ba duka sun shiga karkashin wannan magana da Allah yake yi wala nabluwannakum wallahi sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro wato da wani tsoro ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya tsoro da firgici a cikin zukata a wasu lokuta ko dai saboda wani abu na rashin zaman lafiya da zai tsika wakana a cikin ku ko kuma tsoro na abokan gaba waɗanda ake tsammanin su kawo farmaki ko yaushe zuwa ga mu'minai ubangiji yayi alkawarin sai ya jarrabu mu'minai da irin wannan tsoro ko dai tsoro da wani abu da zai taso a cikin ku kamar abin da yanzu muke gani na rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da zaman dardar da al'umma take yi mutane ba su da nutsuwa a cikin gidajensu ba su da nutsuwa akan hanyoyinsu ba su da nutsuwa a cikin kasuwanninsu a kowane lokaci wani mugu yana iya durowa ya cutar da kai mutane ba za su iya tafiya a kan hanyoyi ba cikin nutsuwa suna yi suna fargaba suna tsorace saboda abin da yake faruwa na satar mutane da kama mutane ana neman kudin fansa ko wasu miyagu da za su tsara hanya su karkashe mutane ba bisa haƙƙi ba ko waɗanda za a far musu a garuruwansu a harbe su a karkashe su a kwashe musu dukiyoyinsu a tafi da ƴaƴansu da matansu wannan duka wani tsoro ne wanda zai iya samun mutane a yayin da suke rayuwa ubangiji subhanahu wata'ala kuma yaso ya jarrabe su wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf je zai jarrabe ku da wani abu na tsoro ko tsoron abokan adawa abokan gaba wadanda za su iya kawo farmaki daga waje su auka muku su cutar da ku ubangiji ya ce zai iya jarrabar mu'minai da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a zaman sa na Madina Allah ya jarrabe shi da wani abu na tsoro lokacin da Qurayshawa da sauran Larabawa kafirai suka yi wutaren dangi domin su zo Madina su karkashe musulmi su tarwatsa garin Madina gaba daya Allah ya ce id ja'ukum min fawqikum min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله ce lokacin da makiya suka zo muku ta samanku da kuma ta kasanku min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghat al absar kuma da lokacin da idanuwa suka kauce ba abinda suke gani sai makiya ta ko ina وبلغت القلوب الحناجر صورو يكي متكا صورو دفرقبا يتشك زكاتا وتظنون بالله الظنونة وكالك أذا تزتي جميل الله سبحانه وتعالى التي أنني ألا يجرب مؤمني وزلزلوا أككم جرقزا سجرقزا وامسانني wannan ya faru a shekara ta biyar bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Qurayshawa suka yi gangami suka nufo Madina domin su yaki annabi sallallahu alaihi wasallama su masa taron dangi su masa farar daya su masa kop daya su gama da shi da sahabbansa tarwatsa mazauna Madina gaba daya a wannan lokacin an cika da tsoro Allah subhanahu wataala ya kawo daukin sa ya taimaki mu'minai ya fitar da su daga wannan kaga idan Allah subhanahu wataala zai jarabi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da wani yanayi na tsoro to babu shakka waɗanda suke mu'minai su ma za a iya jarraba su da wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana yake kuma rantsuwa cewa sai yayi wannan jarraba bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro a yanzu muna ganin yadda rayuwa ta zama abin tsoro mutum yana gidansa ba amma hankalinsa bai kwanta ba saboda a kowane lokaci ana iya masa ta'addanci ana iya masa rashin mutunci ana iya cin zarafinsa saboda haka a cikin tsoro da fargaba ake kwana a cikin sa ake tashi wannan shine bi shay'in min al-khawfi Allah kuma yace walju'i da kuma yunwa Allah yana iya zarraba ku da yunwa saboda karancin abinci ko saboda rashin abincin ko kuma saboda rasa kudin da za a sayi abincin ko wani dalili daga cikin dalilai da zai sa a samu yunwa a cikin al'umma Allah subhanahu wataala yana iya jarrabar al'umma da wani abu na fari da wani abu na rashin abinci ko karancin sa ko kuma ya zama abincin ma an nema an rasa ko kuma gashi an samu amma kuma tsada ta hana mutum ya mallaki abin da zai ci ko ya ciyar da iyalinsa muna ganin yadda yanzu ake fama da hauhawar farashin kayayyakin abinci ba wai abincin ne aka rasa ba a kudin da za a sayi abincin ne yake wahala domin duk abin da ka rike idan ka je kasuwar sayan abinci sai kaga ba zai iya saya maka abin da kake bukata ba in ya saya maka wannan to abin da zake biyo ya biyo bayan sa ko ma haɗin wannan kuma ba za ka iya saya ba ko in ka sayi na yau ba za ka iya sayi na gobe ba to duk wannan yana daga cikin jarrabar da Ubangiji yakan iya wa mutane bi shay'in min al-ju'i saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu kuma idan suka haɗu to babu shakka mutane za su ji jiki sosai babu ni'imar da ta kai su wato zaman lafiya da kuma samun wadatuwar abinci shi yasa Allah subhanahu wataala ya goranta wa Qurayshawa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin su ya kira wasu zuwa ga bautar Allah suka bijire masa sai Allah yake goranta musu irin ni'imar nan da ya musu babba ya ba su zaman lafiya yayin da suke ganin garuruwan da suke makotaka da su ana zuwa ana kwashe su ana sace su ana kawo musu farmaki so Allah ya tsare su ya ba su abinci ya ba su zaman lafiya sannan kuma ya ba su abincin da za su ci daga ko ina ake kawo abinci har nan cikin garin Makka ko da ko ba su suka noma ba amma za a kawo musu wadataccen abinci da za su samu. Allah ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Don haka su bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya amintar da su daga tsoro, wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro. Allah yana cewa awalam yubakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah ce awalam yubakkil lahum haraman aminan, ashe ba mu ba su ikon harami amintacce ba, harami mai aminci shine garin Makka, muka ba su ikon zama a cikin sa. Yujba ilayhi thamaratu kulli shay, da ake kawo masa ya'yan itatuwa daga ko ina, na kowane irin nau'i, na kowane irin dangi. Rizqan min ladunna, arziki daga wajenmu, sai dai wancin su ba su sani ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu wannan ni'ima gagarima da ya musu ta zaman lafiya da samun abinci. Babu shakka duk sanda aka jarrabu mutane da rashin ci ko rashin samun cikakken abinci ko wadatacce ko yayi tsada, kuma aka samu wato ainihin rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro, to babu shakka an raba su da wata ni'ima babba. Kuma wannan babbar jarraba ce, Ubangiji ya rantsuwa cewa sai ya jefa mutane cikinta domin ya tantance waɗanda za su koma gare shi da tuba da istighfari da neman taimakonsa, da waɗanda za su bijire su ɗauki kansu cewa su ne suke wa kansu, kuma su za su nemo wa kansu sauki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waladabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i, ya ce wa naqsin min alamwali, da tawayar dukiya. Dukiya shine duk abinda mutum ya mallaka wanda zai saya ko ya sayar, zai saya da shi ko ya sayar da shi, wannan shi ake cewa dukiya. Tana iya zama tsabar kudade ne, tana iya zama dabbobi ne, tana iya zama kadarar kasuwanci ne, duk wannan sunanta al-mal, a dukiya. To Allah ce za a samu tawayar dukiya. Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo wasu abubuwa da za su sa dukiyar ta yi karanci a hannun mutane, ko dai ta hanyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo wani abu wanda daga gare shi ne wanda zai sa a yi asarar dukiyoyi, kamar gobara ko irin ambaliyar ruwa wanda muka gani, wanda za ta sa da yawa daga cikin mutane su yi asarar dukiyarsu, ko kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa asarar ta faru gare su ta hanyar wato wasu azzalimai waɗanda za su riƙa zalunta su ta hanyar kwace musu dukiya, ko ta hanyar yi musu sata, ko ta hanyar musu kama karya a cikin dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi a hannunsu. Wato ya zanto Allah ya jarrabe su da shuwagabanni waɗanda su riƙa facaka da dukiyar da Allah ya mallaka a hannunsu domin su tafi yadda mulkin mutane. Wanda wanda yana cikin jarraba, Ubangiji yake yi ta ɓangaren tauye dukiya, shine wa naqsin min al-amwal. Da duk yanzu muna ganin irin wannan ambaliya da irin gobara da ake gani a kasuwanni, wanda take tafiya da dukiya mai yawa, ko kuma irin wannan ambaliya wanda za su lalata dukiya mai yawa, wanda dan adam ba ya da wani abu illa iyaka kawai ya ga Ubangiji ya kaddara faruwar abu. Ko kuma daga cikinku waɗansu su riƙa jawo muku asara, kuna tafka asara, sace muku dan uwa wanda za ku tsaya wajen kwato shi ku sayar da duk abin da kuka mallaka don ku ci rayuwarsa. Wasu suna tsaya cewa akan haka, wani an ɗauke shi an sai da gidan shi, an sai da gonarsa, an sai da motarsa ta hawa ko ta haya domin a kwato rayuwarsa, daga lokacin ya shiga cikin rashi kenan. Hakanan ko a tare ku a kwace dukiyarku, ko a yi muku 419, a yi muku zamba cikin aminci, a raba ku da dukiyarku, ko kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya jarabe ku da shuwagabanni marasa tsoron Allah waɗanda dukiyarku za ta shiga hannunsu su cinye dukiyarku su yi rubda ciki a kanta, ku wayi gari gashi kuna da dukiyar amma kuma ba ta amfanar ku. Wannan duk yana daga cikin jarraba da Ubangiji yake wa mutane ta fuskar tawayar dukiya, wa naqsin min al-abwal, hakanan wath-thamarat, da ƴaƴan itatuwa da amfanin gona, wanda Ubangiji subhanahu wataala yana iya jarrabar mutane ta hanyar samun fari ko bushewar ƙasa, zanto an samu fari ko an samu rashin ƙarancin ruwa matattarin ruwa wanda za a yi noman rani da shi, dabbobi su sha ya zama babu, saboda haka a zo a nemi kayan amfanin gona a rasa, ko Ubangiji ya kawo wata cuta wadda za ta riga kashe amfanin gonar, ko ya kawo wasu ƙwari wadanda za su riga lalata amfanin gonar, ko kuma Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ku da ambaliya wadda za ta lalata gonar gonakin naku, wanda duk wannan yana daga cikin tawaya ta fuskar amfanin gona, wanda shi ma wannan wani bangare ne na dukiya, kuma wani bangare na abinci, bangare ne na dukiya domin wasu da wannan suka dogara wajen samun abin da suke tafiyar da rayuwarsu ta yau da gobe, sannan wani bangare ne na abinci wanda shine abincin da kuke nomawa kuna ci yau da gobe. Ubangiji yana iya jarrabar ku da wannan, to sai Ubangiji subhanahu wataala bayan ya jera waɗannan abubuwa sai ya ce wa bashirin sabiri, kai wa masu haƙuri albishir, masu haƙuri su ne waɗanda za su yarda cewa komai a hannun Allah yake, kuma Ubangiji subhanahu wataala shi yake kaddarta komai, kuma su riƙa jin cewa babu wanda zai iya yaye musu wannan abu sai Allah subhanahu wataala, su maida al'amarinsu ga Allah, su danna zuciyarsu, su daina yawan raki da kai kukan Ubangiji wajen halittunsa, su sani cewa Allah subhanahu wataala shi ke baruwa shi ke hanawa, su sani cewa Ubangiji subhanahu wataala yana saka ma waɗanda suka yi haƙuri. Allah ya ce kai musu albishir, bai ma faɗa abinda za a yi musu albishir da shi ba, a musu albishir da aljanna, a yi musu albishir da yardar Allah, a musu albishir da menene, Allah bai faɗa ba, dan dukkan wani abu mai daɗi mai kyau da ya darsa a zuciyarka ka ɗauka shi ɗin ne ake cewa a yi maka albishir da shi. Wa bashiris sabirina, kai musu albishir daga cikin irin abin da za ka yi musu albishir da shi shine soyayyar Ubangiji gare su idan sun yi haƙuri, domin Allah subhanahu wataala yuhibbus sabirin, inna Allah yuhibbus sabirin, ko wallahu yuhibbus sabirin, Allah yana son masu haƙuri, saboda haka za su samu soyayyar Ubangiji in sun yi haƙuri, sannan za su samu lada wanda yake ba wanda zai lissafu ba, lada wanda yake babu lissafi a cikinsa. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, Allah ya ce ana kawai ana cikawa masu haƙuri ladansu ne ba tare da lissafi ba, to za su samu wannan cikakken lada wanda babu lissafi a cikinsa. Sannan Allah ya sifanta abinda za su yi su tabbata masu haƙuri, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wadanda idan wata musiba ta same su za su ce lalle mu na Allah ne, ma'ana lalle mu halittar sa ne, shi ya halicce mu, sannan mulkin sa ne, sai yadda ya ga dama ya yi da mu, sannan mu bayinsa ne, a ƙarƙashin sa muke, shi yake juya mu yadda ya ga dama, saboda haka inna lillahi khalqan wa mulkan wa taqdiran, nashi ne shi ya mallake mu, kuma shi yake wa tadbiran, shi yake jujjuya al'amuran mu yadda yake so, wa inna ilaihi raji'un, kuma zuwa gare shi muke komawa, saboda haka ba mu da wata matsira, ba inda za mu samu mafaka in ba a wajensa ba, la manja wa la malja min Allah illa ilaihi, babu wurin da za a faki ko a tsire wa Allah sai dai a koma wajensa a nemi mafaka a wajensa. Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, waɗannan suna da tarin yabo daga Ubangijinsu, wa rahmatun suna da kuma rahama, to suna da tarin yabo da Allah subhanahu wataala zai yabe su a cikin mala'iku, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kuruni azkurkum, ko ambace ne zan ambace ku, a hadisi Allah subhanahu wataala yana cewa wanda ya ambace ni fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i wanda duk ya ambace ni shi kadai a cikin ransa a cikin zuciyarsa ni ba zan ambace shi a cikin raina wanda kuma ya ambace ni cikin wata jama'a to ni ba zan ambace shi a jama'ar da ta fita shi saboda ubangiji subhanahu wataala zai yaba musu yabo ba dai ba salawatun yabo bayan yabo Allah zai yi musu saboda hakurin da suka yi saboda komawa ga Allah subhanahu wataala da suka yi da neman tuba da gafara wa rahma kuma za su samu rahmar ubangiji Allah ce wa ulaika humul muhtadun wadannan su ne shiryayyu su ne wadanda Allah subhanahu wataala ya shiryar da su ya nuna musu abin da ya dace a duk lokacin da wata musiba ta samu saboda haka muna kira ga dukkan musulmi wanda suke cikin wani bala'i ko ibtila'i musamman ƴan uwanmu na Maiduguri su yi hakuri su maida al'amarin su ga Allah su koma zuwa ga Allah da tuba da neman yafiyarsa akan abubuwan da suka yi masa na laifi Allah ya yafe musu sannan kuma su nemi tallafi daga wajensa babu shakka in suka yi haka wannan zai zama musu alkhairi wannan tagomashi da Allah ya faɗa mubashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan tagomashi da Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun za su samu wannan wanda bai yi hakuri ba wanda bai koma ga Allah subhanahu wataala ba wanda yayi fushi da kaddarar Allah to wannan zai yi asara biyu ne zai ya shiga musiba ce guda biyu ga musibar da take da yake ciki ga kuma babban musiba ta rashin samun tagomashi da ubangiji subhanahu wataala yayi alkawarin zai bawa masu hakuri saboda haka shi yayi biyu babu abinda ga abinda ya rasa sannan kuma gashi ya rasa babban sakamako da ubangiji yayi alkawarin bawa masu hakuri saboda haka mu koma ga Allah da tuba sannan mu yi hakuri akan abin da ya same mu mu sani cewa babu wata musiba da za ta samu mu'mini face ubangiji ya kankare masa kurakuransa da ita kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da wani wato wata cuta za ta same shi ko wata wahala ko wani bakin ciki ko wani bacin rai face ubangiji subhanahu wataala ya kankare masa kurakuransa da wannan don haka idan muka dauki wannan kaddara muka rungume ta da godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma komawa gare shi da hakuri to babu shakka ubangiji zai kankare mana abinda muka yi na laifuka sannan kuma zai musanya mana da mafi alkhairin abinda muka rasa Allah subhanahu wataala muke roko dukkan waɗanda suka mutu a cikin wannan bala'i wannan ibtila'i ubangiji ya yafe musu ya gafarta musu ya karbi shahadarsu waɗanda kuma suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka yi asarar dukiya Allah ya mayar musu da mafi alkhairi amin
to halisu malam mana Allah ya faka da alkhairi to sakon da yazo na farko yana cewa shi ya kasance malai na sanar cajin waya da batir to sai ga mana idan ya sai wato kan tsan batira da wasu yi waɗanda ba zuwa an karba ba tsawon lokaci har su kan kai shekara nema har wanda ma suke da shekara uku eh to ana samu kuce kuma shi ba amfani yake da su ba kuma baya tsedawa ba kuma ya bayar kyautar su shine ke tambaya mallam daga cikin su ma wasu lalace musamman batira saboda ajiya shine ke tambaya ya zai yi da su domin ba haƙƙinsa bane kuma waɗanda suka lalace zai iya yin watsi da su ne
to duk wanda ya bar wani abu a wajenka ya kuma san da abin yana gurinka bai zo ya karba ba to wannan abin shi ta shafa ba kai ba tunda shi ya kawo kuma shi ya bari ba tare da ya zo ya karba ba saboda ka in ka bar shi zuwa wani lokaci da kake ganin zai zo ya karbi kayan sa bai zo ba in abin da zai yi amfani ne ai amfani da shi in kuma abin da ba zai yi amfani bane ko kuma amfani da shi zai zama akwai hadari to mutum ya ci gaba da ajiye shi har zuwa lokacin da zai lalace ya watsa musamman wayoyi suna da matsala musamman a wannan lokaci saboda challenge security ka dauki wayar wani baka san waye shi mutumin nan ba ya yake ya zo ya baka waya ka je ka sa sim ɗinka kana waya ashe shi kuma ana neman sa ko ka ba wani ko ka sayar ma wani yazo kuma daga baya ya fada cikin komar wani wanda yake mai laifi saboda kaga anan ba za a iya cewa ka je kai amfani da ita ko ka ba ma wani dan gudun kada a je a cutar da wanda bai ji ba bai gani ba da wani abu ne wanda yake abinci ne aka ga zai lalace sai a cinye ko a ba mai bukata ya cinye wani abu mai saukin mu'amala ba irin wannan ba kuma sai amfani da shi ko a ba ma wanda zai amfani da shi a bayan an aje shi zuwa wani lokaci da ake tsammanin cewa inda mutumin nan zai dawo da ya dawo kan kayansa amma kamar waya ba za mu ba ka shawara cewa ka dauka kai amfani da ita ko ka ba wani domin abinda zai iya kaiwa ya komo da sha'anin tsaro da laifuka da suke faruwa ta hanyar waya
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam mahaifiyarsa ce ta kasance idan wani ya zo neman taimako ko da ba ta da shi idan ta ga yana cikin matsalancin hali sai ta ci bashi ta taimaka masa yace yawancin bashin da ke kanta a yanzu haka irin abin da take aikatawa ne na ciwo bashi domin ta taimaka wa mutane shi ne ke tambaya mallam shin menene hukuncin hakan da take yi
to shi taimako wani abu ne da ake son shi ga duk wanda yake da iko yayi shi musamman wanda ya zo neman taimakon nan an ga tsananin bukatuwarsa zuwa ga taimakon kuma wanda zai taimaka masa yana da ikon yi masa taimako amma ba a ce a matsa wa kai ba a shigar da kai cikin wani yanayi na takuruwa saboda a taimaki wani wannan wani abu ne da musulunci bai yi kira zuwa gare shi ba musamman ma abin da ya shafi cin bashi shi bashi yana da matsala ka mutu da bashi baka biya ba to wannan bashin zai ta binka ne har sai an biya maka shi saboda haka idan har baka da abin da zaka to sai ka gaya mutane kalma mai dadi shi ne abin da aka sani in kana da shi ka bashi in baka da shi ka gaya masa kalma mai dadi wanda ita ma wannan sadaka ce ita ma wannan sadaka ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kyakkyawar magana qaulun ma'ruf wa maghfiratun da kuma neman gafara Allah ya ce tafi ma sadakar da zaka bayar abita da gori kuma saboda haka idan ba ka da abin da zaka ba mutum to sai ka gaya masa kalma mai kyau maimakon ka matsa wa kanka ka je ka ciwo bashi musamman ma idan ya zanto ba wanda zake iya biyan bashin nan ba ne zai zanto mutum zai iya cin bashin ne dan ya yana da tsammanin kudinsa suna kusa da zuwa wato yana da wani kudi da yake ganin zai zo masa kurkusa daga bukatuwar wannan shi kuma zuwa ga taimako ya ci bashi ya bashi wannan babu komai domin yana da kyakkyawan zaton cewa abin biyan yana kusa ba abinda wanda bai mallaki komai ba baya da shi baya da dalilin shi kuma yaje yana cin bashi ya ci zai taimaka ma wani wannan ba daidai ba ne kuma shi jefa kai ne cikin wani abu na takuruwa don cewa la tuqubu aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin
kristiyan shi kuma yake tambaya mallam shin akwai azaba ne ko laifi game da sanya gajeren wandan da bai wuce guyo ba ana yawo da shi a cikin jama'a
to ta al'auran da namiji mina surrati ne ila rukba wato daga cibiya zuwa guyuwa ita ce al'auran da namiji ana so ya sace al'auran sa to ita ce daga cibiyarsa zuwa guyuwarsa don haka zai mutum ya sa gajeren wando wanda ya kai gwiwarsa ba laifi ba ne sa shi saboda ya rufe abin da ake kira al'aura yana sanye da riga ya sa gajeren wando kai gwiwa wanda ba za a ce yana yawo tsirara ba to amma yana da kyau mutum ya lura da abin da malamai suke kira khawarimul muru'a akwai abin da ake cewa al-muru'a shi ne mutunci akwai abin da yake kuma rushe mutunci ko ya taba mutunci kowace al'umma tana da irin nata abinda yake iya taba mutuncin mutum a wannan al'umma ba lallai cikin wata al'umma bai taba mutuncinsa abinda yake rashin mutunci ne ko rashin kame kai ne a cikin wata kabila ko a cikin ko a wani gari ba lallai a cikin wata kabila ko wani gari ya zama haka ba to kowane mutum yana da kyau ya kiyaye abinda zai tsare masa mutuncinsa da darajarsa a cikin al'ummarsa idan al'ummarsa da yake rayuwa a cikinta ba ta ɗauki wani abu ba ne idan mutum ya sa gajeren wando yana tafiya yana yawo wandon zai rufe zo masa har gwiwa yana yawansa ba su ɗauke shi da wani abu wanda yake ba mai kyau ba to kaga babu wani abu don ya yi wannan ba haramun ba ne idan ya sa wannan wandon ala matsayin sa da dan namiji a cikin al'ummar da su wannan ba komai bane amma a cikin al'ummar da take ganin mutum mai mutunci baya irin wannan shigar mutum mai mutunci baya irin wannan shigar to wajibi ne ka kare mutuncin ka kada kai irin wannan shigar a cikin al'ummar ko da abin halal ne amma in zai zubar maka da mutuncinka to wajibi ne kai abin da zai tsare maka mutuncinka ya zama na al'ummar tana ganin mutumin da zai rika yawo daga jeran wando cikin jama'a ba mutum ne kintsatse ba ba mutum ne mai kame kansa ba ba mutum ne na gari ba to haramun ne kai abin da mutane za su rika kallonka ba mutum na gari ba ko da asalin abin halal ne to amma yanzu yin sa a nan zai zubar maka da mutunci shi ko musulmi yana so duk inda yake kare mutuncinsa saboda haka kaga shi a karan kansa sha gajeren wandan wanda yake ya zo guyuwa ba haramun bane amma kowace al'umma kuma da yadda take kallon sa in kana cikin kasashen turai da su ba komai bane dan mutum da ti da tsoho da furfura ya sa gajeren wandan sa yana yawo ba wanda zai kalle shi ya ce tsohonci ya zo da mutuncin sa ballantana kuma yaro dan shekara 20 ko dan shekara 30 da tsohon sa ma yayi yawo da shi ba a daukan sa a bakin komai to kaga wannan dan ya fito yana yawo kaga bature a kasar turai yana yawo daga jiran wandan sa ya rufe do masa baka cewa yana abin da bai dace ba saboda kasar sa ba wani abu ne amma kai a cikin al'ummar mu anan shi al'ummar Hausawa Hausa Fulani a ce kana yawo daga jiran wando a kasuwa a gadar Tijo kansa Falifat ya saka gajeren wando ko limamin gari ya fito da dan wando gajere yana motsa jiki jama'a za su riga kallon sa suna masa wani irin kallo ko ma a riga tunanin ko wani abu ya sha ko wani abu ya same shi ko ya fita daga hayyacin sa to kaga wajibi ne a nan mutum ya kiyaye mutuncin sa saboda haka bai dace ya sa gajeren wando yana yawo a cikin al'ummar da bata da ta dauki wannan abu ne mai zubar da mutunci
to sai wannan shi kuma yake cewa malam shin kashe mutum mai yawan laifi da kuma zalunci yana wanke laifinsa kuma shin ya inganta cewa zalibansa za su hawo kan wanda ya kashe shi din
babu wani dalili da yake nuna cewa dan an kashe wani shikenan zalibansa da yake kansa duk sun tafi kamar an kwashe masa zalibansa babu wannan dalili wasu sun yi ayar Allah subhanahu wataala cikin suratul ba'ida yace inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin san dauka wannan ayar tana nuna cewa idan da yana nuna masa in ya kashe shi to zai kwashe zulubansa ba haka take nufi ba an tabu bi ismi qatli in ka kashe ni to ka dauki nauyin zulubin kashe ni sannan da zulubin da ke tare da kai wato ka kara wa kanka zulubi ne akan zulubinka an tabu bi ismi zunubin kashe ni da kuma zunubinka fa takuna min adh-dhalimin ka tabbata daga cikin azzalimai wannan shine abin da ayat take nuna ba ta nuna cewa shi wannan da aka kashe shikenan zunubansa duka an kwashe su ba ba haka bane don haka zunubansa da yayi na sabawa Allah wannan yana nan ubangiji yana iya sanya wa kisa ya zama masa kafara wani musibar da ta samu musulmi takan iya zama masa kafara an kashe shi Allah ya kare masa wasu zalubansa tsakaninsa da shi da yayi na laifin da yayi masa na barin wani wajibi ko gazawa a cikin aikata wannan wajibin Allah ya kankare masa wannan zai zama masa kafara amma laifinsa tsakaninsa da wani ya ci dukiyar wani ya zalunci wasu ya ci amanar wasu wannan duk wannan kisan ba zai kwashe masa wadannan rarrai fukan ba suna nan a kansa kuma za a tambaye shi a kansu haƙoƙin bayi ubangiji subhanahu wataala ba ya sare yadda su kawai haka nan sai an daiba wa mai haƙƙi haƙƙinsa
sai wannan sakon shi kuma yake cewa malam wanda likita ya cire wa haƙori kuma ya ba shi umarnin cewa kar ya kuskura ruwa a bakinsa tsawon wasu sa'o'i shin zai iya yin taimama ya yi sallah kuma idan janaba ta same shi ma zai iya yin hakan kafin lokacin da likitan ya ɗiba masa iska
a'a tunda zai iya ai wanke sauran gabobin alwalarsa dan ba zai kurkure baki ba cikin alwala wanda ba zai hana shi yin alwala ba zai halatta masa yin taimama ba sai ya yi alwalar ba tare da kurkure bakin da alwalarsa ta yi dukkan wata gaba wadda ba za ka iya kawo mata faralin ta ko kuma wani abin nan hukuncin ta ba to shikenan sai ka wadatu da wanda za a bisu mutun ne ke da yankakken hannu dungulmi ne da shi sai ce zai tabe ba saboda ba ya da hannu daya zai wanke wanda yake da shi ne kawai shikenan ko yake da kafa daya haka nan idan ya zanto ba baka iya warware abin nan kurkure baki aka yi taimama a ce ba za ka yi taɓa ruwa ba in ka taɓa ruwa za ka samu matsala ko mutum ya yi janaba ba zai iya wanka ba saboda ciwo a kansa wanda mutum wanda sai a ce ya yi taimama amma wanda zai iya yin alwala kawai kurkure baki ne ko zai iya yin wanka kawai kurkure baki ne ba zai yi ba to wannan sai ya yi alwalar ba tare da kurkure baki ba har lokacin da zai samu damar kurkure baki
sai wannan shi kuma tambaye ki ta malam shi ya kasance yana sai da shaddoji da sauran yaduka sai ya kasance manyan mutane ne suke yawan zuwa sayan kayan auren sa idan suka ji kudin kayan da sauki sai suke da wasu sayan ba marasa kyau ne to shi kuma sai ya ce babu laifi malam idan irin sun zo ya kara wa kayan nasa kudi ta yadda za su saya
ba ya halatta domin a nan akwai yaudara saboda idan ya zanto kaya masu tsada suna nuna kyansu da nagartarsu mutane sun fahimci haka kaya ko masu sauki suna nuna cewa quality su bai kai ba to ka tsuga kuɗi dan kawai a ɗauka cewa quality su ya kai yadda ake tsammani kaga akwai yaudara akwai ha'inci ba dole ne dama su saya a wajenka ba in suna son masu tsada kai kuma ba ka da masu tsada sai kai hakuri su je gun masu sayar da masu tsadar irin wanda suke so masu quality da suke so su saya amma saboda ka burma su ka rufta su sai ka daga farashin kayan dan su dauki cewa eh lalle wannan masu kyau ne tunda har suka yi wannan tsadar a lokacin ka buga musu a haka ka cuce su wannan alghabnu ne in suka fahimci haka suna da damar su dawo maka da abun ka da musu da kudin ku da kudin ka kuma har ba su gane ba suka je suka cutu babu shakka kana da alhaki haka duk wani abin da zaka yi dan ka yaudari mai sayi wannan bai halatta ba duk wani abu da zaka yi ka yaudari wanda zai yi sayi abu a wajenka yayi wa kayan ka wani zato sabanin yadda yake wannan haramun ne wannan su ne shine algush kai abin da yake cewa algush ka nuna abin ka mai kyau ne da har yayi tsada haka alhalin bai kai kyan da zai wannan tsadar ba amma saboda ka sayar mishi kaga cewa shi yana sayan mai tsada ne saboda yafi masa quality yafi dadewa kai kuma kana son sai ya sayi naka don haka sai ka kara kudi wannan baya halatta haramun ne in kai haka ka cuce shi
to sai ta bayar ta kuma take cewa malam menene matsayin sakin da miji yayi wa matarsa amma bai sanar da ita ba sai wasu daga waje ne suke mata jajan wannan sakin alhalin ita bai faɗa mata ba shin take tambayar shin hakan yin hakan daidai ne
ba dole bane idan mutum ya saki matarsa sai ya gaya mata shi da baki da baki yana iya gaya mata baki da baki yana iya gaya ma wasu su gaya mata wannan duk in dai har ya ce ya saki ta to sakin ya tabbata daga lokacin da ta ji kuma ga shi ya saki ta tun lokaci kaza to daga lokacin ne idda ta mata fara in bata samu labari ba sai bayan wata daya ta bayi jini daya sannan ta samu labarin ai tun wata dai da ya wuce ya sake ta to ta yi jini dai sai ta ci gaba da lissafi akan wannan da ta yi din domin lissafin yana fara daga lokacin da ya sakin ne ba daga lokacin da ta samu labari ba saboda haka labarin ya sake ta ba dole bane sai da baki ya gaya mata ya sake ta wataƙila yana jin nauyinta wataƙila yana jin kunyarta wataƙila dai wani dalili da ya ga shi ba zai iya gaya mata ba amma ya gaya ma wasu su kuma suka gaya mata shikenan sakin ya tabbata
to sai shi kuma wannan yake tambayar malam menene ingancin hadisin da yace a yawaita salati a daren juma'a da kuma ranar juma'a
akwai hadisin Aus ibn Aus Thaqafi cikin sunan Abi Dawud sunan Nasa'i ibn Majah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi wato mafi girman kwanakinku kuma mafi darajar kwanakinku shine ranar juma'a domin a cikin Allah ya halicci Annabi Adam a cikin Allah ya saukar da shi a cikin kuma Allah zai yi busa tashin alkiyama don haka ku yawaita yi min salati fa aktharu alayya min as-salati yawm al-juma'a ku yawaita yimin salati a ranar juma'a fa inna salatakum tu'radu alayya domin ana nuna muku ana kawo min salatin ku da sanin ku yimin salati ana kawo mu har sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad aramta yaya za a bujiro barka da salatin mu alhalin ka da gargaje a cikin kabari sai yace da su a ba ku sani ba cewa Allah ya haramta wa kabari kasa ta ci jikin annabawa wannan hadisi ya tabbata akwai hadisin Anas wanda yake cewa aksiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa laylatihi faman salla alayya wahidatan sallallahu biha ashran ku yawaita yin salati a daren juma'a da yinin juma'a wanda duk yayi min salati dai Allah zai masa goma to wasu daga cikin malamai sun raunana dan saboda shi wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban amma kowace hanya tana da rauni to wasu daga cikin malamai sun hassana shi amma wasu daga cikin malamai sun ce hasan ne amma banda zambatan daren juma'a shi yinin juma'a ya zo a wasu hadisai ya zo a hadisin Abu Darda ya zo a hadisin Anas ya zo a hadisin Abu Huraira amma shi ambatan daren juma'a sai wannan hadisi ne kuma wanda sanadin sa yana da rauni saboda haka suka ce abinda ya inganta shine na ranar juma'ar ba daren juma'ar ba
to sanin shi meke ta malam ya kasance yakan yi saukar karatun alqur'ani amma mafi yawancin karatun a asirce yake wasu lokutan kuma a bayyane shine ke tambayar menene ne hukuncin hakan
babu komai da mutum yayi karatu ko ya daga miliya ko yayi kasa-kasa da miliyarsa inda yana nufin a asirce ma'ana yayi kasa-kasa da miliyarsa ba tare da ya daga ba wanda yake da nesa zai ji kawai yana jiyar da kansa ne shikenan ya karanta Qur'ani abinda dai ba a so kawai mutum yayi zugum ya bakinsa baya motsi kuma ya ce karatun Qur'ani yake wannan ba karatun Qur'ani bane karatun Qur'ani ana so harshen ka ya riga motsawa kamar yace la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi kada ka motsa harshen ka da shi ya nuna kenan in za a karanta alqur'ani ana motsa harshe ne sahabbai suna cewa sallar da annabi yake yi ta sirriya sallar da ake asiri ta karatu suke suna gane karatun annabi daga motsin gemunsa littirab lihiyatihi kunna na'rifu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bittirab lihiyatihi muna gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai za mu ga gemunsa yana motsawa yana kadawa shi kaga ana motsa baki ba haka kawai ake abin nan ba ce kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim aga shi khafifatani ala lisani wato ana mai ce la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshen ka ya gushi dan yi shatam da ambatan Allah kace kada harshen ka saboda haka sai harshe yana motsawa sannan ake cewa ana ambatan Allah ko ana karanta Qur'ani amma mutum wanda zai riƙe Qur'ani kawai ya zura masa ido yana sakawa azan sa cewa karatu yake to na ba karatu yake ba hatta karatun sallah wanda zaka ga sun yi suna sallah amma ba ka taba ganin bakin su ya motsa ba zaka ga kawai zugum haka bakin sa a rufe ai kuma wai a karatun Qur'ani suke a ana san bakin ka ya riga motsawa alamar kana karantawa ko da kuwa ba a ji me kake faɗa ba to wannan motsa bakin da ka an san karatu kake yi wannan shine abin da yake karatu don haka in kana karantawa a sirri ma'ana kana yi yadda kanka da kake yi yadda kanka ko kana bauta ko kana karantawa abin nan kana duk ɗaya ne babu wani bambanci karatun Qur'ani ne ko kana ladan wanda ya karanta Al-Qur'ani ya karanta kowane harafi a bashi lada goma a kansa
to sai wannan shi kuma yake cewa ko kuma ci gaban tambayar sa ta biyu yake cewa to idan ya faro saukar sa ta Al-Qur'ani sai lokacin Ramadan ya shigo bai sauke ba ma'ana bai karasa ba yake cewa malam zai iya tsayawa ne ya fara daga farko cikin Ramadan din ya sake sabuwa ko zai iya karasa ba
to shi Ramadan mausim ne wato lokaci ne da ake ribatarsa dan a samu falala da daraja a cikin sa kuma lokaci ne mai yalwa kwana 30 Qur'ani ana sauka a cikin kwana 3 shine akalla abinda da bai ce mutum zai fahimci abin da yake karantawa ya sauka a kwana 3 kaga in ka dauko sauka baka gama ba Ramadan ya shigo sai ka kammala cikin wata kila bai fi kwana ɗaya ba ka kammala kwana biyu ka kammala shige ne sai ka ci gaba kuma da dawowa farko ka ci gaba tunda ba ba wai dauka kake ba sai ka wata sannan ka abin nan na kai ka zama ka watan kake shige ne sai ka kammala ka dawo farko kuma daga inda ka samu ka je shikenan duk da alqur'ani ne ka karanta kuma akwai alheri a ciki babu maganar zan kai ne karshe ko bazan kai ba karshe ko in dawo ko in wani duk wannan bai ba ta so ba kana da isasshen lokaci kwana 30
to shi wani ke jama'a ne ya kasance ma abocin sallar dare ne to bayan ya tashi sai ya kasance yana da janaba gashi kuma babu ruwan da zai iya yin wanka saboda sanyi da ake yi shi ne ke cewa malam ya zai iya timama ne ko kawai zai ta istighfar lokacin qiyamul layl
o ya tashi ne zai qiyamul layl
eh
ba zai taimama ba tunda sai dai yayi sallar bata zama masa wajibi ba bare haye bata taimama sai ya ta istighfari a lokacin yana almatan Allah
to insha Allah malam Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kaka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-306-1455 kuma cikin adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'ar da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli na OON babban malami a tsakarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da ke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Alex Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.